أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أحييكم جميعا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاهدين والشاهدات، خصوصا مولاي وسيدي الشيخ يحيى كرة، خصوصا هؤلاء المشايخ الذين أحاطوا بنا، خصوصا هؤلاء الأحباب من الشبان والشابات والشعراء وسائر الحاضرين، تحية وصفح الباري في كتابه العزيز بالبركة والطيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيرم ون يمتي نرى نرقو مشافوك وتجماد الأولى سجرة معيتي عليه الصلاة والسلام شكرا تزبو ليلة يفضل لثلاثين سرى وانتكما يزبو ليلة ثلاثين لتيك وتجنواري شكرا تزبو ليلة ومشا تقص هنا فرنشيكي دا الله سبحانه وتعالى يهدى مدى تنقوى أشتنونا جريني البركة garin kenti cikin jihar Nasarawa. Bayan da sati mun kaddamar da makarantar Darul Furqan, wanda kuma da wannan yammaci muke tare da masoya ma'aiki alaihi salatu wassalam domin mu shayar da junanmu kansa. Manzo sallallahu alaihi wasallama a koyaushe idan aka ce ka zo kai bayani akan shi to sai ka rude, saboda zaka yi tunanin me zaka ce akan sa. Domin haka ne wani sufi aka zo aka ce mishi ya zo yayi bayani akan manzon Allah, yace me zan ce, me zan fada a kansa. A fagen ma'aiki alaihi salatu wassalam, watakila ma balidi jahili yaji kasancewa da uzuri fiye da fasihi malami, saboda shi fasihi malami da da'awar fasaha ko da da'awar ilimi a ƙoƙarin karantar da ma'aiki alaihi salatu wassalam sai ya je ya fada wani ramin da ba zai iya fitowa ba. Amma shi balidi jahili idan ya kame bakinsa ya yi shuru, shi kenan ya tsira. To saboda haka ne maudanmu a wani gu maudanmu Sheikh Ibrahim ya suke cewa siyani yake cewa waɗannan mutane guda biyu, fasihi da kuma balidi, duka za su zo su kasance iri ɗaya a fagen bayani akan ma'aiki alaihi salatu wassalam. Saboda haka ne ma'aiki alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wata'ala ya saukar da Qur'ani su kutum domin ya yi bayani akan sa. Maudanmu Sheikh Muhammad Jibrima yake cewa ألا يا رسول الله يا من بوصفه تنزل قرآن كريم برمتي أو نقول يتشوى ألا يا رسول الله يا من بمدهه تنزل قرآن كريم برمتي يتشوى يا مأيك الله يا وندا قرآني تنقرم تنسى قباتايا daga bakara har nasi ya sauka domin ya sifanta shi ko ya sauka domin ya yaba mishi saboda haka ne farkon qur'ani yazo ya kasance alhamdu suratul fatiha tazo ta kasance data daga cikin izu 60 haka ware ta ta zamanto daban idan kana lissafin izu cikin qur'ani ذاك فارة الف لام من سورة البقرة بذاك يلساتي دفاتها با فننك رشان قرآنكما الله سبحانه وتعالى سيكاو لفظين الناس ومن دا لفظين الحمد يي إشارة زواج اشتكاك سونا مأيكي عليه الصلاة والسلام سبود الحمد أصلي مصدريني مصدرين لينا توشيد حروفا قداء كني أكوي هاء أكوي ميم دجل واند هاء دميم دجل سوني أصول دأكسى مسونا معيكي عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم يكسى انشي فرق قرآن والنني الحمد دومين أينوني زواج سونا معيكي عليه الصلاة والسلام واند أكسى مسونا شكو لنا حروفا قداء كني sannan karshen qur'ani ya zamanto min aljinnati wan nafi hadisa kaida ta larabci idan ana so a jera wasu abubuwa guda biyu ko uku ko hudu ko biyar ana gabatar da abin da yake muhimmanci ne daga ciki maimakon a ce minan nafi wal jinnati sai aka ce min aljinnati wan nafi domin ana so lafazin annafi yazo ya kasance karshe ishara zuwa ga wanda aka ambace shi farkon qur'ani ko aka yi ishara zuwa gare shi a farkon qur'ani da lafazin alhamdu an aiko shi ne zuwa ga mutane gaba daya ba a yi wa risalar sa ko an nafsarsa iyaka ba cikin irin iyakan da aka yi wa iyaka da aka yi wa kowanne annabi aka yi wa kowanne mursali to domin haka ne Allah subhanahu ta'ala yake cewa وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون سوران انباوا kuma yake magana akan su yake cewa walau shi'ina da ba'athna fi kulli qaryatin nadhira domin haka ne kowanne annabi zaka ga an iyakance jama'an da aka aiko shi gun su za a ce waila adin akahum hudan za a ce waila samud akahum salihan zace wa ila madiyana akahum shu'ayban kowanne annabi za iyakance mishi wasu jama'a a ce an aiko shi ne zuwa ga wayannan jama'a din amma ma'aiki ali salatu wassalam farkon qur'ani ya zamanto alhamdu karshen sa kuma ya zamanto annasi domin ai ishara da wannan shi an aiko shi ne zuwa ga mutane gaba daya mutanen da aka aiko shi gaba ɗaya zuwa gare shi to bai tsaya kawai a mutanen kadai ba domin Allah subhanahu wataala ya ambaci mutanen ne saboda su ne ashraful khalqi a halittu gaba ɗaya Allah bai halici wani halitta wanda yake dauke da baiwa wanda yake dauke da ilimi wanda kuma a jikinsa ake da na'urori da gabobi irin dan adam ba to saboda haka ne anan din aka ce min aljinnati wan nasi amma shi ma'aiki alayhi salatu wassalam an aiko shi ne zuwa ga alam gaba daya alalamin gaba daya wanda idan aka ce alalamin yana daukan dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya halitta kuma inda Allah subhanahu wataala yana cewa تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وان العالمين دنن باب وني حديثا كو من كنكنتنسا komin girman sa ko a ina yake face ya shiga karkashin wannan lafazi li yakuna lil adamina nadira domin kowanne halitta ya kasance ma'aiki alayhi salatu wassalam ya zamanto masa annabi ya zamanto masa manzo domin haka ne ya zamanto shi nabiyul khalqi ko nabiyul khalaiqi ko nabiyul makhluqati gaba daya duk abinda Allah subhanahu ta'ala ya halitta abinda ke karkashin ikon Allah subhanahu ta'ala to wannan abin ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallama shine manzansa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shine annabinsa domin haka Allah subhanahu ta'ala ya jera surorin Qur'ani wanda waɗannan surori sura sura daki daki kowace sura tana daukan wani bangare na bayanin ma'aiki alayhi salatu wassalam kamar yadda shi maulanmu Sheikh Muhammad Ibrahim ya faɗa domin haka ne idan kai nazari ne zurfi bayan farkon Qur'ani ya zamanto alhamdu yayi ishara zuwa sunansa karshen Qur'ani ya zamanto annasi yayi ishara zuwa waɗanda shi aka aiko su shi aka aiko shi gunsu din bayan haka idan ka dauko surori tun daga ƙasa idan ka dauko suratul nasi idan ka dauko suratul falaq zaka ga suratul nasi tana da ayoyi guda 6 ne zaka ga kuma suratul falaq tana da ayoyi guda 5 ne in ka hada zaka ga ayoyi ne guda 11 wadannan ayoyi guda 11 a hade ko a jure ko a tafsili zaka ga cewa Allah subhanahu wataala ya dunkule su a cikin suna suna ko harufan sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda wannan suna idan ka duba in ka mishi wasali zai baka mimun daha'un da kuma mimun guda 2 da dallu ma'ana sunar na dauke da mimun guda 3 na dauke da ha'un da dallu kaga wannan ya baka menene ya baka kwaya 5 adadin ayoyin suratul falaq kenan sannan kuma idan ka karanta da tanwini tanwini zai kara maka wani harafi daban ya baka adadin ayoyin suratul nas kenan ga 5 anan babu tanwini da tanwini kuma ga 6 in ka hada ya baka 11 shine adadin ayoyin surorin nan guda 2 bayan ka dauki wannan kuma zaka ga waɗannan surorin nan guda 2 ba an saukar da su bane saboda wani abu gaban ma'aiki ne alayhi salatu wassalam ya kamu da rashin lafiya na sihiri maimakon idan kai ko wani idan ya kamu da rashin lafiya za a je a nema masa magani ko a itace ko a wani abu daban shi ma'aiki alayhi salatu wassalam aka saukar da surorin nan guda 2 ba dan komai ba domin ilajin cutar da ya kamu da ita ma'ana a maganta cutar da ya kamu da ita da waɗannan surori guda 2 aka saukar da surorin nan a lauhul mahfuzu suka zo suka kasance su warkar da cutar da ma'aiki alayhi salatu wassalam ya kamu da ita domin haka farkon suratul falaq yake farawa da kul a'udhu sannan kuma farkon suratul nasi nan ma yake farawa da kul a'udhu sannan idan ka zallake suratul nasi da kuma suratul falaq sama da su shine suratul ikhlas suratul ikhlas sunan ya fara ne da kul wannan kul din nan Allah subhanahu wataala yana so ya nuna ne cewa ma'aiki alayhi salatu wassalam ahadara ta ahadiyya shine wakili domin haka ne da yace kul sai yace huwallahu ahad bai ce kul huwallahu wahidun ba malama idan suka ce hadara ta ahadiyya wata hadara ce da zaka ga kowanne haditha ba tare da wannan hadara saboda akwai hadara ta wahadiyya mai wahadiyya akwai hadara ta wahidiyya akwai kuma hadara ta ahadiyya wadannan hadarorin nan guda 3 asali wauda hada dal su ne suke bada asalin ma'anar kalmar kuna idan kace wahadiyya to wahadiyya tana sama da wahidiyya saboda da wahadiyya ne aka samu wahidiyya sannan kuma idan kace ahadiyya kuma hadarata ahadiyya tana sama da wahidiyya saboda ita wahidiyya tana da istiqaqi ma'ana asalin inda aka samu ta amma ahadiyya kuma ba ta da istiqaqi duk mutumin da ya iya nahwu ko da sarfu ya san da cewa wahidu din ismul fa'il ne kaman wajidu idan ka ce wajada fi'ili ne masdarin sa wujudu sannan kuma idan ka ce wajidu ismul fa'il din shi ne to saboda haka in ka ce wahad ya zama to masdari ne na asali idan ka ce alwahid to ismul fa'il ne na wannan masdari din amma idan ka ce ahad to ahad din nan shi ba masdari bane sannan ahad din nan ba wasafi bane wanda aka samo shi a wannan masdari to domin haka ahad din ya kasance ba a mishi adadi idan balarabe idan ka ce mishi wahid in ka ce wahid to duk wahid zai yi kokari ya ce maka wahid ko ya ce salin ya ce salis ya ce rabi'a ya ce khamis ya ce tafiya da lissafi ko ya ce maka isnain ya ce ma salasa ko ya ce maka arba'a ya ce tafiya da lissafi amma a lokacin da kace ahad to wannan ahad din ba za a nema masa wani lissafi daban ba a cewa ahad isnain salasa arba'a kamar da ba a cewa ahad salin salis rabi khamis ba a faɗan wannan domin haka shi wannan ahad din hadara ce ba ta da sa'a ba ta da istiqaqi abin da yasa ya zamanto ba ta da sa'a ba ta da istiqaqi saboda wancan waudin na wahad din shine aka canja shi da hamza canja wannan wau da hamza shine ya cire shi a wannan layi na wahadiyya da wahidiyya ya zamanto wani abu ne daban mai zaman kansa domin haka ne zaka ga larabawa suna cewa lafazin ahad din nan yana zamanto mufradi lafazin ahad din nan yake iya zamanto jami'i domin haka ne anan Allah subhanahu wataala da yace kul huwa yace huwa din damiri ne mufradi saboda haka yace kul huwa Allah sai yace ahad Allahuma ismi ne mufradi sai ya sifanta ko ya kawo khabarin ismi mufradi ko khabarin damiri mufradi da wannan ahad din akwai inda Allah subhanahu wataala yake cewa fama minkum min ahadin anhu hajizina anan hajizina bai ce fama minkum min ahadin anhu hajizin ba yace anhu hajizina ahadin hajizina ba ahadin hajiz ba kaga anan ya mayar da ahad din ya zaman tocali to a wannan hadara ce wacce take da hatsarin gaske ba a samun komai a wannan hadara ta ahadiyya amma da wannan kul din da Allah yace kul huwallahu ahad to da wannan kul din Allah subhanahu wataala ya mayar da ma'aiki alayhi salatu wassalam wakilin sa ne a wannan hadara domin haka ne ya samar da samammu da shi domin haka ne haskensa ya zamanto tushen dukkan haske saboda wannan ne to wannan kul din ya bambanta da kul guda biyu waɗanda suka gabata kul a'udhu bi rabbil falaq da kuma kul a'udhu bi rabbin nas saboda mun riga mun yi bayanin cewa surorin nan guda biyu ilaji ne an saukar da su a wahayi domin a yi wa ma'aiki alayhi salatu wassalam magani da su ya warke daga tsafi da sihirin da aka masa to saboda haka kaman an ce mishi ne kada ya nemi wani irin nau'in magani agun kowanne mai magani agun kowanne likita yayi amfani da surorin nan guda biyu
a'udhu bi rabbil falaq da kuma a'udhu bi rabbin nafi domin ya warke wannan shine ma'anan kul din nan guda biyu amma wannan kul din wanda aka ce kul huwallahu ahad kul tana nuna wakala da wusata kasancewar duk wani abin da zai isa zuwa gun halittu gaba daya abin zai isa ne ta hannun ma'aiki alayhi salatu wassalam wannan shine sirrin kawo wannan kuldin kenan kaman yanda wurare da dama Allah subhanahu wataala bai mukun ya fadi shari'a ya fadi hukunci kai tsaye da kansa sai ya ce da ma'aiki alayhi salatu wassalam bazan fada ba bazan hukunta ba kai ka fada kai ka hukunta shi yasa zaka ga Allah subhanahu wataala yana cewa قل اي شيء اكبر شهاده قل اي شيء اكبر شهاده كما هي قالت قل الله شهيد بيني وبينكم ياتي قل اي شيء كما ياتي قل الله شهيد قل الله شهيد قل تقول غير الله هيك ده قل ياتو اوراري ده داما اشكن قراني wannan قل دين yana nuna cewa babu wani abu da zai isa daga gun Allah zuwa halittu gaba daya sai ta hannun wanda aka ce mishi wannan kuldin to domin haka ya zamanto wakilin hadara ta ahadiyya sannan kuma a wannan sura Allah subhanahu wataala yana karantar da ubangijin ma'aiki alaihi salatu wassalam wane ne ubangijin sa shine sura take karantar da ubangijin sa idan ka koma sama da wannan sura kul huwallahu ahad zaka ga cewa wata sura ce tabbat yada abi lahabin watab wannan sura da take sama da suratul ikhlasi surar tana magana ne akan cewa makiyin ma'aiki alayhi salatu wassalam ko min girman sa hatta koda makusancin sa ne to dan wuta ne kawai wannan batu ne surar fitin take magana akai a nuna sakamakon adawa da kiyayya ga ma'aiki alayhi salatu wassalam ko da makusancin sa ne dake zuriyarsa babu zuriyar da ta kai tasa daraja to ko da a cikin zuriyarsa ne wani ya fito ya kulla gaba da shi to sakamakon sa wuta ne ba a nema mishi alfarma to domin haka ne suratul hafaf ta zo domin ta bada wannan hukunci tabbat yada abi lahabin watab ma azna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab domin haka ne Allah subhanahu wataala da yayi ta'ayini akan abu lahab cikin wannan sura cewa shi dan wuta ne abin da yasa ya zamanto dan wuta ya kulla gaba da ma'aiki ya sa saddu a da'awarsa yayi ta'ayini sunansa gardagar anan sannan ya hada da matarsa domin ya nuna cewa duk wanda yake gaba da ma'aiki yake ma'aiki da kuma duk wanda ya hada kai da shi gaba ɗayan su dan wuta ne domin a ma'aiki alayhi salatu wassalam ba a bada uzuri in ba a ma'aiki bane misali idan wani ya kulla gaba da kai ya shirya maka makirci to zunubai din da aibubbuka za su tashi a kansa ne za su tsaya a kansa ne ba ruwan matarsa ba ruwan makwabcinsa ba ruwan abokinsa ba ruwan kowa kamar yadda sanannen ka'ida ce ta musulunci wala taziru waziratun wizra ukhra ko Allah taziru waziratun wizra ukhra wannan ka'ida ce sananniya huwa an laysa lil insan illa ma sa'a ka'ida ce sananniya ta shari'a cewa in ka aikata abu abinda ka aikatan nan zai tsaya a kanka ne amma anan Allah subhanahu wataala da yake sayasla naran zata lahabin sai ce wamra'atuhu hammalatul hatab sai ya hade da ita domin a nuna cewa da wanda yake manzon Allah da wanda ya goyi bayansa yace haka yake to duk gaba ɗaya za ɗebe su a tafi da su wuta gaba ɗaya domin haka ne a sura ta Kautsar Allah subhanahu wataala ya kawo umumi ma'anan umumi shumuli shine anan ana magana akan wani ne da kuma wata da ta goyi bayan sa to a suratul kautsar Allah yana magana akan umumi ba Abu Lahab ki kadai ba matarsa ba duk mutumin da yake ma'aiki alayhi salatu wassalam ya kulla gaba da ma'aiki alayhi salatu wassalam to za a yanke shi gaba daya a yanki albarkarsa kamar yadda zamu zo mu yi bayani akan wannan nan gaba kadan to saboda haka wannan sura kenan an saukar da ita dan a nuna sakamakon wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama komin kusancin sa komin darajar sa dan wuta ne haka wanda ya goyi bayan sa idan ku koma sura sama da wannan muna so mu yi bayani ne mu nuna muku cewa batu da maudan mu Sheikh Muhammad Ibrahim ya yi cewa ala ya rasulullahi ya man bi madhihi tanazzala qur'anun karimun bi rummati dinnam haka yake yana tafiya akan hanyar sa ne to domin haka idan ka tsallake wannan sura suratul hatab kaje suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fath wannan sura tana magana ne akan sulukin ma'aiki alayhi salatu wassalam a lokacin da yazo dab da rasuwa saboda akwai suluki abinda ake ce ma suluki irin ibadan da Allah subhanahu wataala yake da manzo yayi a dab lokacin da ya kusa rasuwa akwai ibadar ma'aiki sulukin ma'aiki a lokacin da bai kusa rasuwa ba shine wanda suratul muzammil gabaɗayan suran ta yi magana akai gabaɗayan suran kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartilan inna sanulqi alayka qawlan thaqila akarshin surar kuma yazo yace inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu ku aw taqra'a wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak kaga wannan suratul muzammil ta mana bayanin irin tahajjudin ma'aiki irin mujahadarsa da ibadarsa a lokacin da yake koshin lafiya ba a lokacin da yake jinyar rasuwa ba ita kuma wannan sura tana magana ne akan sulukin ma'aiki ibadan ma'aiki a lokacin da ma'aiki yake jinya yake dabda rasuwa domin haka ne Allah subhanahu wataala yace idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك وانن فادين itace jawabi na izadin da kuma inda so tari idan yara ko wasu suna fassara izaji nasrullahi suke kuskure wajen fassarar ba misali idan kace idan nasarar Allah tazo fatahin makka yazo ورأيت الناس كما كغا متاني يدخلون في دين الله افواجا سنا شيغا دين الله جماعه فسبح الوقتين تو كيويت تسبيح رسولن كيازو saboda Abdullah ibn Abbas sayyidina Umar bin Khattab ya tambaye shi akan wannan sura sai yace ba ka ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala da yace da yace yace yadkhuluna fi dinillahi afwaja yace daga afwajan din idan ka karanta taribas ta baya zai baka ma'ana ja'a wafatun zai baka idan ka dauki wannan jimin din kun san ali baya aiki halatul waqf duk malaman tajwidi sun rigaya sun sani malaman larabci na sun rigaya sun sani alif ba ta aiki halatul waqfi saboda haka ne baka cewa yadkhuluna fi dinillahi afwajan sai dai ka ce yadkhuluna fi dinillahi afwaja sai ka jingina alif din cikin jimu saboda haka zaka fara lissafi ne da jimun din idan ka fara lissafi da jimun din tarifas ta baya kaga zaka samu jimun bayan jimun din nan akwai alif alif din bayan waw din afwada kaga zai baka ja kenan to idan ka dauki waw din az waw din afwada da fa din da yazo kafin waw da hamza alif din da yazo da kuma ha din yadkhuluna fi dinillahi to shine zai baka jaa wa fatin zai baka saboda hadin yadkhuluna fi dinillahi fi dinnan zai zo cikin sunan Allah ha takan iya kasancewa ha halatal waqti a halatal wusli kuma takan iya kasancewa ta to domin haka ne in kana karatun qur'ani zaka ce alqari'atu malqari'a ko kace alhaqatu malhaqa kana farko alhaqatu su kafa dai shi da lafazin sa alhaqatu malhaqa kana karshe kama yadda wannan tadin ha haka zaka ce alqari'atu malqari'a kama yadda wannan tadin ha saboda ta halatul wasli ta halatul waqti ha haka yake saboda haka ne idan ka karanta yadkhuluna fi dinillahi afwaja din taribas shine zai baka jaa wafatun ma'ana lokacin rasuwanka yazo to da wannan lokacin rasuwanka yazo to lokacin rasuwa in yazo wace irin ibada aka umarci ma'aiki alayhi salatu wasalam ya yawaita yi shine abu guda biyu فسبح بحمد ربك أي فسبح متلبسا بحمد ربك معنى سبحان الله وبحمده قل سبحان الله والحمد لله سبحان الله كذيبا الحمد لله كذيبا هذا سبحان الله عند الحمد لله أقدم ركوع أخرى فأتي سبحان الله والحمد لله واشي الحمد لله سبحان الله الحمد لله وسبحان الله wannan shi aka ba wa ma'aiki umarni ya yawaita yi a lokacin da yake dabda rasuwa dan ne aka ba shi wannan umarni saboda Allah subhanahu wataala duk wani abin da zai sa ma'aiki kunci Allah subhanahu wataala baya bukatun wannan sannan a lokacin da yake ba shi da lafiya yake jinya tahajjudin nan da aka ce yayi inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulsay al-layli wa nisfihi wa thuluthihi sida in ma'aiki yace zai iya yi saboda kusancin sa da Allah duk da wahalan da zai sha kuma Allah ya san zai ce zai yi kokarin yi to saboda haka yace to an yafe maka wannan tsayuwa din mai tsawo an yafe kawai subhanallah walhamdulillah subhanallah wa bihamdihi shi za a ce so kai tai a wannan lokaci shine fasabihi bihamdi rabbika wastaghfirhu sannan ka hada da astaghfirullah sannan innahu kana tawwaba ka hada da wa atubu ilayhi abubuwa guda uku kenan subhanallah wa bihamdihi ko subhanallah walhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilayhi kaga irin wannan koda mutum ba shi da lafiya yana kwanci akan gado zai ta yin sa zai ci yin sa ina wancan tahajjudin nan ne tsawo da yake har Aisha ta tausaya masa a ina yake duk an ce ya daina wannan ina kunil layla yake an ce ya daina wannan ina illa qalilan din a rage daga daren dan kadan shine sulusaini din da aya ta karshen wannan sura ta yi magana akai kenan ina yake ina nisfahu yake ina awin kusminu yake duk an ce ya bari to kaga kenan idza jaa nasrullahi wannan sura ba komai take magana a kai ba suluki da irin ibadar ma'aiki a lokacin da yazo dabda rasuwa abin da yasa nake so ku gane wannan muhimmi shine kada ku ga kissosin annabawa cikin surorin Qur'ani kissosin annabawa cikin surorin Qur'ani dabar domin haka ne babu wata sura a cikin Qur'ani gaba daya surar tai bayani akan wani annabi dungurun babu a cikin Qur'ani duba wadannan surori da muka jero su gaba daya kowace sura daga farko har karshe surar ta dauki wata gaba ne a halayyar ma'aiki alayhi salatu wassalam ne take bayani akai to saboda haka wannan sura suratul nasri tana magana ne akan suluki da ubudiyya na ma'aiki alayhi salatu wassalam a lokacin da yazo dabdar wato ne wadannan abubuwa guda hudu idan ka haura surar da take sama da suratul nasri ita ce suratul qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud ku duba wannan sura ita ma ta fara da kul din nan da muka yi magana a baya akai wanda muka ce duk inda kaga kul a cikin qur'ani wannan kul din tana sanar da kai ma'aiki alayhi salatu wassalam shine wakilin Allah ko kace ma'aiki shine wakilin Allah a hadara ta ahadiyya wannan shine kul 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 din take nuna wa a ko ina kamar yadda dazu muka yi magana akai to sai suratul kafirun take bayani arangaman da ya kasance tsakanin ma'aiki da kafirai a bangaren ubudiyya bautawa Allah subhanahu wa ta'ala domin wannan ya nuna alaƙar da ke tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa sabullan soyayyar ma'aiki da ubangijinsa ma'aiki alayhi salatu wassalam ba zai taɓa yadda ya janye komin karancin abu ya janye haƙƙin Allah ba komin karancinsa akan biyan bukatun wasu to domin haka ne kafiran Qurayshawan Makka da suka zo suka ce rigingimu da muke yi tsakaninmu da kai yayi yawa mu zo mu yi yarjejeniyan cewa a samu wasu ranaku ka je ka bautawa abinda muke bautawa mu ma mu samu wasu ranaku mu zo mu bautawa abinda kake bautawa sai surar take bayani ma'aiki alayhi salatu wassalam baya janye haƙƙin Allah komin karancinsa shine kul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budtum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadi wanda sura tazo tayi bayanin cewa ma'aiki alayhi salatu wassalam tsakaninsa da ubangijinsa baya janye haƙƙin ubangijinsa komin kankanta sai dai a yi baram sai dai a batse a rabu shine wannan surar abin da take magana a kai surar da take sama da wannan sura ita ce inna a'tainakal kautsar sai ta kuma wannan sura tana magana ne akan cewa duk wani makiyin manzo sallallahu alaihi wasallam to za a yanke shi ya zamanto ba a jin ɗoriyarsa ba a jin tarihinsa domin haka ne ka lura cikin waɗanda suke gaba da maulidi ko suke gaba da harkokin waliyyai kana jin hayaniyarsu ko a TV ko a satellite au ko kuma ko a gidan rediyo hayaniya da zaran aka ce wane ya rasu to shikenan ba za ka ƙara ganin hotonsa ba za ka ƙara jinsa a gidan TV ba za ka ji shi a gidan rediyo ba ya tafi kenan domin haka ne za ka ga cewa da yawa daga cikin waɗanda suke tsitsine wa waliyyai suke zagin waliyyai to in suka rasu sai ka neme su ka rasa saɓanin masoya ma'aiki alayhi salatu wassalam su masoya ma'aiki alayhi salatu wassalam sun fi fitowa ma an fi sanin su ma bayan sun rasu yanzu yadda fotuna na maulanmu Sheikh Ibrahim Iyasu ya yaɗu yadda fotunan irin su maulanmu Sheikh Ahmad Al-Yarwawi ya yaɗu da yadda fotunan su maulanmu Sheikh Muhammad Ibrahim ya yaɗu ai idan mutum bai sani ba zai ce suna nan a raye ne saboda haka ne suke fitowa a bayan sun rasu fiye da lokacin da suke raye abinda zai nuna maka wannan a ce mutum ya rasu sama da kusan shekara 40 a garin da ba mahaifarsa ba a kasar da ba mahaifarsa ba mutane adadin da ya wuce tsayuwan arfa su taru a kansa adadin da ya wuce tsayuwar arfa su taru a kansa ba garin mahaifarsa ba ba kasan da aka aike shi ba kuma bayan ya rasu da kusan shekara 40 ko fiye da shekara 40 to saboda haka wannan sura abin da take nunawa kenan shi yasa muka ce a baya tabbati yada tana magana akan wani ne da wata amma wannan sura inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka haka Allah yake inna shani'aka duk wani makiyinka huwal abtar shine wanda yake yankakke wanda ba shi da tushe da zaran ya tafi kuma ba za kuma jin labarin sa ba gaba daya saboda haka kun ga wannan sura ta fadi umumin hususin da yazo cikin sura ta tabbat yada abila hab wa tabni haka nan idan ka dawo surar da take sama da inna a'tainaka al-kawthar ita ce ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'am al-miskin فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعوث wannan sura aya cikin wadannan ayoyi gaba daya kowace aya tana magana wani bangare ne na risala ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kowanne bangare cikin wadannan bangarori da waɗannan ayoyi suke magana akai asasi ne wanda yake nuna ma'aiki alayhi salatu wassalam abu na farko Allah subhanahu ta'ala da yace ara'aita alladhi yukazzibu bid-din yana magana akan bangaren abin da ya shafi tauhidi kadai ta Allah wanda dan tauhidi kadai ta Allah ne Allah subhanahu ta'ala ya saukar da surori a cikin Qur'ani wajen 87 to saboda haka da wannan lafazin bid-din ara'aita alladhi yukazzibu bid-din din yana nuna wadancan surori 87 wadanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da yake fadhalika alladhi yad'u al-yatim da wannan lafazin al-yatim din yana ishara cewa ma'aiki alayhi salatu wassalam asalin sa maraya ne sannan kuma yana nuna maraya tangata ne a gun ma'aiki alayhi salatu wassalam shi yasa yace fadhalika alladhi yad'u al-yatim yace wala yahuddu ala ta'am al-miskin yayi magana akan ta'am ciyarwa da infaki wannan shi ma yana daya daga cikin makasiri da asasin abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya aiko ma'aiki da shi haka har zuwa ƙarshen surar daki abubuwa daban-daban in ka tsallake wannan sura sama da ita zaka samu li'ilashi quraish sura tana magana akan waiza na zamani waiza ko jiografiya na zamanin ma'aiki alayhi salatu wassalam saboda ana so ne ka gano ma'aiki da inda ya rayu saboda malaman geography suna cewa idan baka san gunda mutum ya rayu ba to ba za ka gama sanin mutumin ciki da bai ba kamar mutum ne misali yana Yobe ko yana Borno aje ana ba shi labarin Nasarawa ko ana ba shi labarin mutanen Nasarawa ma dama bai zo Nasarawan ya ga wezan wajen ba yanayin duhuwarsu ko da duwatsunsu da abubuwa ba zai taba fahimtar bayanin da za a masa akan mutanen Nasarawa ba to saboda haka wannan sura take bayani akan weza da geografiya na zamanin da ma'aiki alayhi salatu wassalam ya rayu shi yasa surar ta fara da li'ilashi quraish sai ta kawo wata lahaja wata kabila da shi ma'aiki alayhi salatu wasalam yake nasabtuwa zuwa gare shi shi ba quraishi ne ni ila fi quraishi yake ila fi mrihlati shita'i wa sayfi sura ta kawo yanayi guda biyu ash-shita'a wa sayfi wa sayfi shita lokacin sanyi wannan zai baka a inda aka haifi ma'aiki alayhi salatu wasalam ya rayu ana yin sanyi akwai waiza na sanyi saboda akwai wuraren da gaba ɗaya su a shekara ba a yi sanyi sannan da yake rilatar shitai wasai sun yana nuna ma a inda aka haife shi ya rayu ana yin zafi ba kamar sauran wuraren da ba a yin sanyi ba ko ba a yin zafi ba ko ake yin ɗaya daga cikinsu ba abubuwa guda biyun nan duka ana yi shi ne rilatar shitai wasai shi yasa kuke ganin wannan sura bata taɓo magana akan damuna ba saboda damuna a Hijaz abu ne wanda yake da karanci ruwan da ake a Hijaz inda ma'aiki aka haife shi ya rayu ba ruwa ne wanda har ya isa ayi shuka shukar ta girma a samu amfani ba domin haka ne mutanen da suke rayuwa a wajen suke zuwa da damuna suke zuwa wasu kasashe su je su yi noma su ɗebo amfanin su kawo har yau idan ka je Hijaz Taifi gwara-gwara Taif ana ruwa Taifi Makka Madina ana yin ruwa kawai na sanya da zafi ba ruwa wanda har zaka yi shuka ya girma ya maka amfani ba to saboda haka sai ya takaita da guda biyu rilatar shitai wa sai ta nan zaka gane a nan inda aka haifi ma'aiki ya rayu akwai karancin ruwa inda ruwan ya kai ruwa har za a iya shuka da shi a samu amfani to da za a ambace shi cikin waɗannan abubuwa guda biyu da aka ambata
muna maraba da sayyidi Sheikh Mansur Kaduna muna maraba da dandazza Allahu Akbar alhamdulillah watakila bana akwai sirri da aka turo mini na sayyidi Sheikh Mansur duk inda naje haduwa da shi naje duk inda naje yana haduwa da shi na ji akwai sirri da ya turo cikin asrarussa to alhamdulillah mun gode Allah mun gode Allah mun gode Allah to saboda haka Allah subhanahu wataala ya faɗi wezan inda aka haifi ma'aiki alayhi salatu wasalam da geografiyan inda kuma ya rayu sannan kuma da wannan kalima ta rihila dai yana nuna maka al'adun waɗanda suke rayuwa a Hijaz inda aka haifi ma'aiki ya yi rayuwarsa cikin al'adunsu su Larabawa ba mutane ne waɗanda suke zama a guri guda ba suna da yawan tafiye-tafiye musamman har yau har yanzu idan lokacin zafi ya shigo suna taruwa su je wata ƙasa cikin ƙasashen da ba zafi saboda haka da wannan lafazi na rihila Allah subhanahu wataala yayi ishara zuwa ga al'adan waɗanda suke rayuwa suke zama a Hijaz inda aka haifi ma'aiki ya rayu shine yawan tafiye-tafiye sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ce falyabudu rabb hadzal baiti ya nuna maka cewa inda aka haifi ma'aiki alayhi salatu wasalam akwai wani albaitu akwai ka'aba inda aka haife shi duk yana nuna maka waiza da geografiyan inda ya rayu saboda malaman tarihi musamman Ibn Khaldun yana cewa ka gaya mun waiza da yanayin geografiya na jama'a ni in gaya ma irin jama'an da suke rayuwa a wajen ma'anan ka samu Ibn Khaldun ka ce masa akwai wani gari akwai duwatsu a garin karkashin wannan duwatsu akwai ruwa ana samun damuna a yanki kaza ana samun zafi sai ya ce ma to mutane iri kaza su ne suke rayuwa a wannan wajen ruwezan da geografiyan yake gano waɗanda suke rayuwa a wannan waje ne to saboda haka ne anan Allah subhanahu wataala ya fadi waiza da geografiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan sura gaba daya fali abudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wannan yana nuna maka waiza na inda ma'aiki aka haife shi ya rayu akwai karancin abinci karancin abincin kuma ya haifar da yunwa wannan qur'ani ma ai yayi nasi akai yake ce biwadin ghairi zi zar'i wannan biwadin ghairi zi zar'i a kissa ta annabi ibrahim alayhi salatu wassalam shine allazi at'amahum min ju'in yace wa amanahum min khawfin kuma yana maka ishara cewa su larabawa ko jama'an da suke rayuwa a inda aka haifi ma'aiki ya rayu ba mutane ne masu son zaman lafiya ba sai fitintunu sai yaƙe yaƙe da juna wanda wannan ma qur'ani yayi nasi akai wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbatum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum minha to shine surar gaba daya sai take magana akan waiza waiza da society da ijtima'iyya na gunda aka haifi ma'aiki ya gama rayuwarsa to domin haka in ka tsallake wannan sura zuwa sura ta sama da wannan shine alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wannan sura tana bayani ne halayyan tarihin ma'aiki alayhi salatu wassalam gabanin a haife shi gaba ɗaya sura domin haka ne cikin wannan halayya Allah subhanahu ta'ala ya kawo kisar ashabul fil wanda suka zo suka ce za su yaƙi ɗakin Ka'aba kissa ce wacce take da tsawo haka sura sura da lokaci za mu dinga tafiya daga wannan sura mu wuce wancan sura daga wannan sura mu wuce wancan sura idan dare bai mana ba ma da Allah har sai mu kai surori 114 dake mun fara ne a nasi mu je mu danganta da suratul baqara amma abinda muke so mu nuna wa mutane akan mutane shine babu wata sura cikin surorin qur'ani wacce ta yi magana akan wani annabi shi kadai ko wani shashi na rayuwarsa ko wata gaba na tarihin sa babu hatta suratu yusuf alaihi salam surar ta sauka ne saboda lallashin ma'aiki kamar yadda idan yaro ransa ya baci ya fara kuka kakanninsa za su lallashe shi su dauko wasu labarai masu daɗi don su kwantar mishi da hankalinsa to wannan ne surar ta sauka gaba ɗaya suratu yusuf daga farko har ƙarshe saboda haka ne farkon surar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa nahnu naqussu alayka kaga kenan a yayin kissar annabi yusuf din ma gaba ɗaya wata kissa ce da aka dauko a gaya wa ma'aiki alayhi salatu wassalam saboda tafsiriyarsa shi yasa a ƙarshen surar kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka farkon nahnu naqussu alayka ƙarshe kuma zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka domin haka ne bayan wannan damiri ya zo zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka ba a kawo komai na tarihin annabi yusuf alayhi salatu wassalam ba daga nan tarihin ya kare bayan wannan ilayka din to saboda haka dukkan kissoshi na cikin qur'ani gaba ɗaya suke tafiya domin haka ne arifai suke cewa qur'ani din su kutun din sa kamar yadda dazu muka bayyana ala ya rasulullahi ya man bi wasfihi tanazzala qur'anul karim bi rummati da maulama shaykh muhammad ibrahim yake fada to qur'anin gaba ɗayan sa yana magana ne akan ma'aiki alayhi salatu wassalam wanda ya iya fito da ma'aiki alayhi salatu wassalam a sura zai fito da ma'aiki alayhi salatu wassalam a sura wanda kuma zai iya fito da ma'aiki alayhi salatu wassalam aya zai iya fito da ma'aiki Ali sallallahu alaihi wasallam a ayoyin Qur'ani gaba daya wanda ma zai iya fito da ma'aiki Ali sallallahu alaihi wasallam a maudu'i dake Qur'ani yana magana akan maudu'i daban-daban zaka iya samun sura daya tana magana akan maudu'i 120 kai akwai surar da take magana akan maudu'i 360 ita ce suratul nisa'i suratul nisa'i kasa da wannan shine suratul an'am dama suratul nisa'i da suratul an'am su ne sururun da suka yawaita maudu'ai a cikin Qur'ani duk da suratul baqara tana da tsawo amma maudu'ai gabobi daban-daban da surar take magana ba su kai na suratul nisa'i ba ba su kai na suratul an'am ba ko saboda haka idan mutum Allah ya nishi basira da ilimi zai iya fito da ma'aiki a kowanne maudu'i misali suratul baqara farkon suratul baqara zuwa inda Allah subhanahu wataala yana magana ulaika lahu dandar rabbihim wa ulaika humul muflihuna wannan yana magana akan mu'minai ne yace innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartum am lam tunzirum la yu'minun dinnan shi kuma yana magana akan kafirai da ayoyi guda biyu yace wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin dinnan to yana magana akan munafikai har zuwa inda yake cewa ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufu bi ahdikum bi ahdi kunna duk yana magana akan munafikai ne daga nan kuma zuwa ya yuhanna suttaqu rabbakum yana magana akan tauhidi ne daga ya bani isra'ila kuma har zuwa inda kissar baqara ta kare yana magana ne akan yahudawa kaga daga wannan mautu'i na mu'minai sai na munafikai daga sai na kafirai daga nan sai na munafikai sai na tauhidi sai na banu isra'ila haka yake ta tafiya mautu'i har suratul baqara ta kare to zaka iya fito da ma'aiki a kowanne mautu'i cikin mautu'an da surorin qur'ani suke magana kai zaka iya fito da ma'aiki a kowanne harafi ma shi ne al-Imam Sha'rani yake cewa yayi bincike ya ga cewa babu wani harafi cikin harufa saboda harufan da ake da su su ne harufa 28 idan ka ce alif daban hamza daban muna da harufa guda 29 saboda akwai rigima tsakanin malaman luga tsakanin alif da hamza shin alif da hamza harufa ɗaya ne au alif daban hamza daban in ka ce harufa daban-daban ne muna da harufa guda 29 in ka ce kuma ɗaya ne muna da harufa 28 to saboda haka abu harafi din gaba ɗayansa gabanin ma'aiki alayhi salatu wassalam babu shi abu harafi ka ce alif ka ce ba'un ta'un a rubuce babu gabanin aiko ma'aiki alayhi salatu wassalam saboda menene qur'ani shine yayi nassi akai yake cewa huwal ladhi ba'atha til ummiina rasula idan aka ce al ummiyuna al ummi shine mutumin da bai iya rubutu ba bai iya karatu ba duk inda kaga an ce ba rubutu ba karatu to ba harafi saboda shi harafi ake rubutawa harafi ne ake karantawa kaga kenan gabanin ma'aiki alayhi salatu wassalam ya bayyana babu harafi babu alifun babu ba'un babu ta'un babu sa'un duk waɗannan harufan gaba ɗaya usulin su da furu'in su gaba ɗaya babu su domin haka ne Allah subhanahu wataala ya kawo rabin adadin huruful hijai farko-farkon sura a ce alif lam mim din domin a koya wa larabawa harufa haka nan a ce hamim a ce kaf ha ya ain sad ko a ce yasin a ce tasin a ce taha a ce sad a ce kaf irin waɗannan harufa suka zo farko-farkon wasu surori domin koyar da larabawa harufa ba ku san harufa ba ba ku iya rubutu ba ba ku iya karatu ba ga harufan da ake rubutu da su ga harufan da idan aka rubuta ake karantawa domin haka ne malaman tahajjud suke cewa harufan nan guda 14 da aka kawo farko farkon surori 20 da wani abu cikin Qur'ani to su 14 nan suna wakiltar 14 da suka rage ne wannan yana daya daga cikin dalilan malaman luga da suke cewa harufan su 28 ne saboda Qur'ani da ya tafi kawo harufa rabi ya kawo 14 ne kaga rabi kenan in ka da 14 da 14 shine zai baka 28 suka ce da 29 ne to da Qur'ani yayi magana akan sa ya isharar akai saboda haka waɗannan harufa kowanne daga cikin waɗanda ba a kawo ba to yana da wakili cikin waɗanda aka kawo misali zaka ga akwai bat ba to sad ba duko yana wakiltan bat ne duko kuma a cikin waɗannan harufa akwai sin ba yasin tasin tasinin ba sin din tana wakiltar shin ne dugo uku haka gaba ɗaya harufa kowanne harafi ɗaya cikin waɗanda ba ambata ba akwai wakilin sa cikin waɗanda aka ambata domin ne domin a koya wa larabawa harufa kaga kenan manzo sallallahu alaihi wasallama shi ya kawo harufa to shi kuma a ka'ida idan ka kawo sabon abu wanda kwata wata kimiyya ne abu sabon abu banda kai ba wanda ya taba kawowa wannan abin koyaushe kai yake nunawa kun fahimci wannan inda ka kawo sabon abu kimiyya sabon abu a duk duniya ba wanda ya taba kawowa to wannan abin duk lokacin da aka ga abin kai ake tunawa duk lokacin da aka ambaci abin kai ake ambata to ko ta nan ka tsaya zaka gane cewa kowanne harafi yana ambaton ma'aiki in ka ce alif alif din tana nuna ma'aiki ne saboda ma'aiki ita ta sani in ka ce ba ba din tana nuna ma'aiki ne saboda ma'aikin ta sani shi ya kawo ta haka har zuwa ya gaba daya idan kuma baka fahimci wannan sosai ba zamu maka bayanin da zaka gane misali kaman garin nan mukaddara kati lokacin da wanda ya kafa garin ya kira garin kati da Allah garin gaba daya bai wuce gidaje uku ko hudu ko biyar ko goma ba a yau da garin ya zamanto ana da gidaje misali 1000 ko 2000 3000 to ai ya kamata asalin gunda gidajen nan guda uku ko hudu ko biyar inda aka fara kafa wannan to nan shi ya kamata a kira kati sauran wuraren kewaye kuma sai a nema wa kowanne sunansa amma ba a yin haka gaba ɗaya inda misali kati zai kai kilomita 20 ko 30 duk kati ba shi kamar yadda Abuja yake lokacin da aka gina Abuja haka yake amma duk Abuja ake kira to ta nan ne za ka gane cewa idan mutum ya kawo abu to duk yadda abin ya bunƙasa ya tafi ya tafi ya tafi kawai wannan ɗin shi ne ake dubawa su kuma waɗannan harufan nan kalmomin cikin Qur'ani gaba ɗaya da su aka gina wannan abu ne wanda yake sananne a gun larabawa kalma ana gina ta a harufa jumla kuma ana gina ta a kalmomi wannan ba larabci ba ina ganin turanci ma haka ne a b c d a su za a samu a gina kalma ko donki ko boy ko lady da abin da ya kamata wani a ɗaɗɗauko a gina kalma sannan da wannan kalmomin kuma sai a gina jumloli ba haka ba ne to za mu taƙaita a nan muna tare da sayyidi Sheikh Mansur a Kaduna wanda duk dai da tabbatar ne muke rawa kuma a gaban irin su Malam Sani Sahibu Jawahiri Salawat to bai ma kamata a sauyata bayani ba a rifai waliyai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya arzita mu da tarayya da su da kasancewa tare da su a ƙarshe ina so na yi nasiha a taƙaice ga matasanmu kamar yadda ko ina malamanmu sun ce mu yi nasiha a irin wuri irin wannan matasanmu a gaskiya yanzu ana da bukata da a samu sakina da wakari ma'anar sakina da wakari abinda ma ya karantar da mu koyo shi alaikum bisakinati wal waqar alaikum bisakinati wal waqar nutsuwa abinda zai sa idan aka kalle ka ya zama to an kalle mutum ba an kalle wata dabba ba to wannan sakina da waqar din nan da ma yake umarta mu ba za mu kasance tare da su ba sai mun rabu da yawa daga cikin sha'awoyin zukatan mu abubuwan da zukatan mu sai so saboda koyaushe shedan sai ya shigowa abu mai kyau wanda Allah ya amince da shi sai ya sa hawan nafsi ya sa shahawatu nafsi cikin wannan abu mai kyau din sai ya lalata abu misalin da zan baka shi ne a nan idan aka taru ana yin zikiri ba layin jazaba muke magana ba layin jazaba ba aka taru ana zikiri normal wanda bai shafi jazaba ba sai kaga ana yi sai kaga a ciki wani ya fara tafi wannan tafin da ya fara yana daga cikin hawan nafsi da sha'awatin nafsi ne wanda shedan yake dauka yake jefawa cikin zukatan zakirai saboda da zaran tafi ya shigo abu ana tafawa to sha'awa saboda wannan tafawan nan ana jin daɗi ne ana harrakawa ana morewa to ya shiga abin nan hazzun nafsi ya zama hawan nafsi ya zama sha'awatin nafsi wanda shi kuma sufanci gaba ɗayansa jiddure sufanci gaba ɗayansa jiddure to saboda haka dole ne a wurare irin wannan wuraren da muke kyauta da zancen manzon Allah zai zo wajen kamar da sai Ibrahim da zai ce fada sai mala'ika Jibrilu zai zo bayan Allah salihai za su zo sai na tabbatar muku wallahi tallahi ba manzo sallallahu alaihi wasallam ba wali kamili wali ruhaniyar wali kai ba ruhaniyar wali ba ruhaniya ma kwata-kwata ba za ta kaɗance a gunda ta ji ƙaran kiɗa ba ruhaniya kwata-kwata don ba ku kissar wani ne wanda wannan ni ɗin shahidu ya ne wani ne wanda kullum da daddare in ya zo kafin na kwanta shi lokacin bai san salatu safi ba yake salatu ibrahimiyya dubu goma goma sai ya kwanta salatu ibrahimiyya dubu goma sai ya kwanta dubu goma sai ya kwanta sai wata ran wallahi tallahi sai maulana shehu ibrahim ya fito fito masa a zahiri ya fito mishi a zahiri abu guda biyu ya bashi kwai a gairin wannan kwai ne na kutura ba normal kwai da aka sani ko na kaza ko na zafi a kwai ya bashi na kutura ya ce ya ci ya buɗe bakinsa ya sa kwan ya ci sannan ya ɗauko madara yana so ya sha madaran kan kwan da ya ci ya ɗauko wannan madaran gabanin ya bashi kenan makocinsa cikin dare wani matashi ya zo a sinima sai ya kunna waka ko ta shata ne ko wakar indiya ne yana kunnawa kawai shi shehu Ibrahim sai a wajen gaba wannan wallahi tallahi zahiri ne sai fata a wasan to saboda haka abu mai kyau iblisu shedan mai ya shiga ciki ya fata ta inda ba a sani kar a da duba irin daɗin da ake ji more wannan daɗin da morewa ai shi ne hazzun nafsi shi ne sha'awatun nafsi shi ne hawan nafsi wanda hawan nafsi ɗin da hazzun nafsi ɗin ko sha'awatun nafsi nan shine asasin abin da sufaye suke yaka shine asasin ba wanda al-imamu Abulqasim Qushairi cikin ar-risalatul qushairiyya yake cewa wa ajma'u ala mukhalafatin nafsi sufaye gaba daya sun hadu ba sa sabani tsakanin su cewa to asasin sufanci shine mukhalafatin nafsi abinda yake nufi da mukhalafatin nafsi ko in kana so ka rabauta duk abin da ranka yake so ko in ka ji shi zaka ji dadi ko ka ci zaka ji dadi ko ka shaka zaka ji dadi to wannan abin ka rabu da shi wannan abun ka rabu da shi har ai ana bada kissar abin nan wannan sufi ruwaye sufi ruwaye mu ya shigo Baghdad yana shigowa Baghdad wannan abin nan tufa apple apple ya gani gani yayi ana siyarwa wannan apple din sai ya dan shiga ransa bai fasa ya ya shi ko yaro ka ya shi ba fa kawai ya shiga ransa da ya shiga ransa yana shigowa gari kawai ana neman wani criminal yayi laifi to sai aka ga shi yayi kama da shi kawai aka kama shi aka tafi da shi fada ana tuttukansa ana tuttukansa kashi aka ji aka kulle shi akwai wani sufi a garin a cikin Baghdad wanda abokinsa ne suna tare yana da labarin cewa zai shigo gari yau ne gobe ne yau ne gobe ne ruwai mu bai shigo cikin gari ba sai ce kai ya tura muridan sai ce aje a neme ana ta nema sai aka samu labarin cewa labudda akwai wani bako da ya shigo amma fa dogarawa sun kama shi suna ta dukansa sun shiga da shi ba da ba musu abin da ya biyo baya ba to shi kuma wannan abokinsa sufi din sarkin garin a Baghdad tsoronsa yake ji saboda kurcininsa tsoronsa yake ji har baya yadda ya tako ya zo fada yake ce miki duk lokacin da kake bukata na kake so ka gani kar ka zo fada ka tura almajirinka ni zan zo gidanka sai gashi wannan sufi abokin ruwaim ya shigo fada sarki yana ganinsa sai ya tashi da ya tashi ya ce lafiya me ya kawo ka ne sai ya ce masa ai wani abokina ne ya zo bako muna nemansa ana jita-jitan cewa akwai bakon da aka kama aka kawo fada na zo duba da Allah ko shi hankalin sarki ya tashi da aka ji aka bude sel sai ga shi na ruwai makulle ne shi ne sai abokin nasa ya ce masa me kai masa ne ya ma wannan ya tura ma wannan jalala kun gane abin da yake nufi me ma'ana me ya yi wa Allah me kai masa ya tura ma da wannan jalala ne sai ya ce mishi ka ina shigowa gari na ga ana tallan afil kawai he fada raina wannan Allah ya fada raina hazzun nafsi ya fada raina to shine aka mun wannan punishment din sakamakon wannan gobe ma ka je ka kuma yi to in har iyayen mu sufaye magabata Allah yana hukunta saboda wani abu wanda halal ne fa inda ya fi afdin ne ya ci halal ne mubahi ne amma Allah yake hukunta saboda yana kishi da su sun shigar da hazzu cikin nafsin su to yaya irin yanayin da yanzu muke rayuwa to shi yasa alhaqiqa yanzu din alhamdulillah za a gode wa Allah an samu sauyi gaya ba za a iya cewa an ci baya ba an ci gaba saboda wayannan yan mata da aka sa kida ana yabon ma'aiki suna rawa suna harraka wannan wasu shekaru 50 ko 60 da suka wuce kalangu ake kadawa suke rawa ko ko gaskiya ne ai ko to kaga ba za a iya cewa an ci baya ba ba za a iya cewa ba a ci gaba ba amma kuma to lalle ne ana da bukatar sakina da wakar a nazzaha irin waɗannan wurare da ake kyautata zato ake kyautata zaton annabawa mala'iku da bayin Allah salihai ta a nasa irin waɗannan wurare in sha'iri zai yi waka kar ya kunna kitsa ya zo ya yi waka a jishi an sa a karanta jirwa ne a yi an sa ba kitsa ba kitsa musamman ma wani abu muhimmi da za ka gane mutijaniyawa ne shi kuma bandiri dufi kun san bandiri dufi ba in ka duba risala karshe babu jumal za ka ga an kawo dufi ba laifi a kada a yi waki-waki musulunci ko dufi shi ake cewa bandiri ba in ka je irin su aqrabul masali dardir shi ma ya kawo in ka je misali su me iziya ya kawo za ka ga bulgatu saliki ya kawo duk ashura duk za ka ga sun kawo ba kuma ka je hadisi za ka ga imamun nasa'i ya rawaito hadisin bandiri ko dufi Bukhari ya rawaito Aisha da kawayenta suna lokacin tana amarya ta tare suna kadawa suna wake wake Abubakar ya shigo zai hana su shikenan sai manzo sai tare su ya yara ne saboda Aisha ta tare bata balaga ba lokacin to lokacin da ma'aiki zai shigo sala al-fajr alaina ko an daki wannan duhu din ayi ba wannan duhu a shari'a jaizi kun san ma'anan jaizi a shari'a malaman fiqhi suka ce wajaza kaza suna nufin khilaful aula abu ne wanda in ba za ka yi hakura ba ka je kai in ba za ka yi barin sa ba ka je kai amma in san samu ne kar kai abu to shi wannan bandirin ko dufi wanda aka samu hadisan sa a Nasa'i ko a Bukhari wanda malaman fiqhi suka yi magana din to wannan bandirin da dufin jaizi to a Tijaniya babu shi domin haka za ka gani ba wanda ya yi rubutu a Tijaniya a yi fiye da shaƙa masu kai da shari kai ba ma wai a Tijaniya ba ana cewa a musulunci gaba ɗaya tarihin musulunci ba marubuci irin shaƙa masu kai da shi ba a Tijaniya kaɗai ba ma saboda da ana cewa Suyuti ibnul Jawzi ko suni al-mukfirun suni suka fi yawan wallafa littafi a baya aka gane shiƙa musu kairi ya wallafa littafai da suka wuce littafan Suyuti ko Ibn al-Jawzi to duk littafai da rubuce-rubucen shiƙa musu kairi a tariƙa ka duba ba za ka ga inda ya kawo a tariƙa a kaɗa dufi ko bandiri ba ko jami mushiri ko jawahirul ma'ani to in har bandiri dufi da muka samu dalilansa babu a Tijaniya to yaya kide-kide da rawa da music to saboda haka a gaskiya yan uwa a duk abin da za a yi a yi shi dan Allah duk abin da za a bari a bar shi dan Allah kuma a nemi yardan Allah yardan Allah kuma yana cikin jin abin da Allah da manzon suka tsara in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah to zan ta kai sa nan da nasiha ce wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma yana da kyau akan wannan ne yake magana akai yawa shi din ga ya fahimci bayanin da aka yi na baya zai ji cewa mun yi magana akan cewa bandiri jaizi ne shi ake ce ma dufi shi ake ce ma dufi shi ne muka ce akwai hadisin sa a Sunanun Nasa'i akwai kuma hadisin bandiri cikin Sahihul Bukhari da sauran littattafan hadisi da yawa sun musnad Imam Ahmad Sunan Baihaqi da makamancin wannan akwai wannan to sannan kuma mun ce littattafan fiqhi irin su Risala Aqrabul Masalik irin su Irshadus Salik shi ne azkari su Muktasar duk sun yi magana akan asalin bandiri din to bayanin da muka yi shi ne bandiri wanda yake ya yinsa ya halatta jaizi ne to amma a Tijaniya babu wannan shi ne magana kaga in abu ya zamanto jaizi mutum yana so zai iya zuwa ya yi hatta ko da babu a Tijaniya abinda ya sa ya zamanto babu a Tijaniya saboda Tijaniya din sufanci ne sufanci kuma komin shi jiddu ne babu wasa shi kufanci komin sa jiki ne babu wasa a ciki saboda haka ne ya zamanto babu a Tijaniya makasancewar a Tijaniya babu dufi ko bandiri to ba zai hana mutumin da ya ga zai iya yi jaizi ne ya je yi ba shi yasa ai duk maganar da muka yi ba mu yi magana akan bandiri ba akan music kide-kiden nan da muka yi kamar yadda na fada a nan inda za ta tara mu mutanen Nigeria gaba daya bayan nasarawa ba dan gaya muku wannan bayanin da ne saboda gaskiya ka gani saboda shi gaskiya din komi yawan mutanen da ba sa fansa to a faɗe shi saboda rashin magana akan irin wayannan abubuwa da suke wakana in aka zuba ido shine zuwa gaba abin da zai biyo baya to wallahi ba za su daɗe ba shin kun san akwai da yawa daga cikin mutane wanda suna sha'awar tariƙar Tijjaniya su shiga amma rawa da cuɗanya maza da mata da kiɗe-kiɗen nan da ake yi a gun maulidai wa'annan su suke hana su karɓi da riƙe Tijjaniya saboda duk mutumin da ya ga an cuɗanya maza da mata ana rawa ana kai ana cashewa to zai ce wannan abun ba addini ba duk mutumin da ya ga wannan alhali Tijjaniya daban kuma wayannan abubuwan da ake suna daban ne saboda Tijjaniya lazimi da wazifa da zikirin juma'a ne abubuwan nan guda uku sune Tijjaniya kayi su da izini sannan kuma ka cika sharuɗan su kamar da shehi Yahaya Kura Tsabi yake magana a kai kana yin wurji ka karɓa da izini sahihi ingantacce abun wanda yake da izini sahihi ingantacce sannan ka cika sharuɗan da aka baka kai sallah lokuta biyar a jami'i cikin jama'a a masallaci karka sha taba balle neman mata da ƙarya da wailawa ba a maganar su taba wanda shi ne mafi ƙarancin haramci shi ma karka sha ka gane kai biyayya ga iyayenka da malamanka kai lazamci shari'a in ka cika waɗannan sharuɗa kana da izini wurdin kana yi shi ne Tijjaniya shi ne kai da Tijjaniya kuma duk wani abin da ba wannan ba ne idan ka yi shi ka nemi dalilin yinsa in kana da dalili ko da ba Tijjaniya ba ne zai zamo a ciki in kuma ba ka da dalili ba Tijjaniya ba ne kuma ba addini ba ne shi kuma duk abin da musulunci ka yi shi ba ka da dalili ba ka da lada a kai wannan sanannen abu ne kawai ka yi abu ka more sha'awarsa ka ji daɗi amma maganar lada ko sakamako ko aljanna ba a wannan magana to saboda haka idan ana magana idan malamai suna magana a kai mutane ya kamata su mayar da hankali su saurara kada ba su saurara sosai ba bayan an gama kuma a zo a yi wa bayanin da suka yi gurguwar hakika saboda haka idan bandiri aka yi a nan bandiri irin wanda aka sani bandiri ba music ba ne ko batun ba zan taɓo ba saboda na san da cewa ko da babu a Tijjaniya akwai a musulunci ya yadda yi in bandiri ne abinda ya sa na yi magana kiɗe-kiɗe ne music ne kuma music din nan ya zo a Sahihul Bukhari kiɗe-kiɗe da sarewa ɗin yana ɗaya daga cikin alamomin tashin alƙiyama kuma malaman duniya kan ba sa saɓani a kan kiɗe-kiɗe da music yinsu da sauraron su haramu ne ba sa saɓani a kan wannan kwata-kwata kamar yadda ba sa saɓani a kan halarcin bandiri dutse wanda shi wannan malamin ya fi tambaya a kai to saboda haka matasa duk abin da ya zamanto addini ne to ku yi shi duk abin da ba addini ba ne to wallahi ta sa ku guji abu kar ku ga yawan masu yin abu kar ku ga jin daɗin abu sha'awan abu shi asalin addinin ma ba shi aka yi da ya buluwa kuma ayyukan asalin amalan ba an jarraba shi dama addinin abin da kake so ka bari shi ne ya yi shi ne addinin abin misali aka kawo ma 'yan mata ɗari kyawawa
in a san ranka ne ba kowace ka nemi ta kai zuwa da ba amma kasancewa musulunci bai yadda ba sai da aure shine ya hana ta abin da kake so asasi musulunci madama an gina shi ne akan kabar abin da ba a maka izini ba kabar abin da ba ka da dalili ba shari'a ka shi asasi musulunci in kuwa malaman ku za su ga kuna rawa kuna kide-kide kuna abin da ku ga dama ba za su muku magana wannan ba malaman ku bane yayi malamin ka shine wanda zai ga abin da kuskure ne ya gaya ma sannan kuma ka bari kar ka bari wani abu ne daban ka gane tunda me Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma alaina illa al-balaghul mubin to wa inna ma alayka al-balagh wa alayna al-hisab baya daga cikin shurutan wa'azi cewa waɗanda ake wa wa'azi su bar abin da aka musu baya cikin wannan sharuda to din haka ne Allah subhanahu wataala waɗanda suka ce lima ta'izuna qauman lillahi muhlikuhum aw mu'adzibuhum azaban shadida ha lokacin ashabul safi aka hana su da aka hana su malamai suka kasu kashi uku wasu malamai suka fito kara suka ce Allah ya hana suka hana wasu kuma suka ji kunya saboda abin ya yaɗu hana shi din zai zama to kamar wani abu ne sabo suka bari Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi ya yi magana sai ya ce an jaina allazina yanhauna an su wa akhadna allazina zalamu bi azabin bisin ko bisin ko ba'isin kira'o'i ne kaga yace waɗanda suka hana Allah yace ya tsiratar da su a azaban da ya sauka sannan waɗanda suka yi tudun kuma ya halakar da su ina waɗanda kuma malamai ne suka ji hanawa Allah bai yi magana kai ba waɗanda suka ce lima ta'izuna qauman lillahi muhlikuhum aw mu'adzibuhum azaban shadidan waɗanda suka bari wannan Allah bai yi magana kan su ba ya kyale su yadda su suka yi shiru Allah shi ma sai ya yi shiru dalilin wannan ne Abdullahi bin Abbas yazo ya sa Qur'ani ya bude suratul Maida yana kallon waɗannan ayoyi yana ta kuka aka tambaye shi dan me kake kuka ne yace ni wasu ayoyi ne na kasa fassara su Allah ya ce waɗanda suka yi su ya halakar da su malaman da suka hana kuma ya tsiratar da su bai yi magana akan malaman da suka ga ana yin su marar kyau din ba su yi magana ba shi kuma Allah bai yi maganar su ba ban san da cewa ya sa su cikin waɗanda ya tsiratar ko kuma ya sa su cikin waɗanda ya halakar ne kaga kenan ala kulli hal duk malamin da zai ga munkari ana yin sa karara baya magana yana anda kushin makne ala kulli hal tunda Allah bai yi magana ya Allah ya share shi kamar da shi ma ya share to saboda haka malaman ku su ne waɗanda idan suka ga abu madar kyau kuna yi za su hana ku koma da dukkan ku ba za ku bar abin ba amma duk mutumin da zai ga munkari ba zai hana ba me manzo yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi ba in lam yastati yashfa lisani wa in lam yastati yashfa qalbihi ba laysa dhalika adhafu al-iman kishi yasa na ce inda za ta tara mun mutanen Nigeria gaba daya wannan maganar da farashin ya fadan sa saboda haka da fatan shi wannan ne tambayar ya riga ya gane salamu alaikum Allah ya fara su
sai ku ga wannan wanda ya tara mu anan